صحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. ما في الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. barka da sarwa a wannan safiya ta talata yau biyu ga watan Ramadan bayan jiran Nabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1445 wanda kuma ya dace da 12 ga watan uku hijiran miladiya 2024 don ci gaba da karatu na wannan safiya a Qur'ani mai girma daga wannan masallaci na mai albarka masallaci ne ya ci da wannan abuwa ta kwari a nan fara jihar Gombe kuna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan jinya albarka. Za mu tashi a farkon suratul Zariyat. Suratul Zariyat ita ce sura ta 18 a cikin Al-Qur'ani mai girma idan ka ɗauko lissafi daga sama. Suratul Fatiha ita ce ta ɗaya, sai suratul Baqara, سورة آل عمران، سورة النساء، سورة المائدة، سورة الأنعام، سورة الأعراف، سورة الأنفال، سورة التوبة، وسورة البراءة، سورة يونس، تجي تبوما، سورة هود، تجي مشاعر، سورة يوسف، دجنان، سورة الرعد، سورة إبراهيم، sai suratul Zumar, daga nan sai suratul Nahl, sai suratul Isra, sai suratul Kahf. Ita ce ta 18 a cikin jerin sunan Al-Qur'ani mai girma, saboda ana fara lissafi ne daga sama. Suratul Zariyat sura ce makkiya, da aka ce su wannan sura makkiya ce ko wannan sura madaniya ce, makkiya ce ko madaniya ce? Sura makkiya ita ce surar da ta sauka kafin annabi bar makka, kafin annabi hijira. Surar da ta sauka kafin hijira, kafin hijira mai zuwa sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina, ita ce ke su ita ce kira da sura makkiya. Ko da ta sauka ne a kowane wuri, ba lallai ta sauka a garin makka ba. Da kuma sura madaniya duk surar da ta sauka bayan hijira, bayan annabi ya bar makka ya koma madina, ita ce ke sura madaniya. Ko da kuwa ba a cikin garin Madina wannan sura ta sauka ba. To suratu Az-Zariya sura ce makkiya, ma'ana an sauka ne ta kafin hijira. Ayoyinta guda 60 ne ciccin, wanda ayoyin 60 ɗin nan gaba ɗaya sun sauka ne kafin hijira. Amma kuma ta sauka ne bayan saukar suratul Ahqaf. Suratul Ahqaf wato wanda ake cewa hannu ko kuma hannu a ta ƙarshe a cikin jerin hannu na Al-Qur'ani mai girma. Saboda sunan Al-Qur'ani da kuka duba yadda aka jera su daga Fatiha zuwa Nasu, ba ana nufin haka suka sauka ba. Ina fata an gane, domin suran da ta sauka a farko ita ce suratul Iqra, na ga can kusan ƙarshe. Ina fata an gane, suran saukansu daban, jerinsu cikin Qur'ani kuma shi ma daban, amma duka hanyoyin bisa umarnin Allah subhanahu wa ta'ala, bisa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan sura ta sauka, annabi ke cewa sahabbai ku sa da kalmomi kaza, idan ayoyi suka sauka ko aya ɗaya ne ko da yawa zai ce ku sa su a cikin sura kaza ko ku jera su aya ɗaya kaza. Duk abin da sahabbai suka rubuta na Al-Qur'ani mai girma sun wuce da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba kawai da ayoyin da ya dace su sauka su ba. Insha Allah, ya Allah ya ce.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين الدين لواقع.
Zaka ga yanda gajimare ke tafiya, yanda gajimare ke shawagi a sama, daga gabar yayi yamma, daga yamma yayi kudu yayi arewa, wannan yawon da gajimare ke a sararin samaniya, to wannan iskan da ke kada shi Allah yana rantsuwa da wannan iskan zarwan wacce take daidaita gajimare, ta dauki gajimare daga Gombe ta kai shi Kano, daga Kano ta Lagos da shi ta Port Harcourt ta Kamaru ta Niger ta kai shi sassa daban-daban na duniya. Wannan iskan da ke kada gajimare Allah subhanahu wa ta'ala yana rantsuwa da wannan iskan azariyat arriyahul lati tadhuru shay, ko kuma dukkanin wata iskan da take kada wani abu Allah na rantsuwa da ita zarwan wacce take daidaitawa. Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci gajimare wanda iska ita ce kaman direban gajimare, ita take tuka shi. Idan ka hau jirgin sama a lokacin da ake gajimare, lokacin damuna, idan ka ga yanda gajimare ke gudu abin zai baka mamaki. Yana gudu ne ba na wasa ba, kuma yana da ƙarfi, ƙarfin da ba na wasa ba. Zaka ji yanda yake jijjiga jirgi, a lokacin da jirgi ya tashi ya gama tashin sa yakan bar gajimare ne a ƙasa, ko da ana ruwan sama sai dai ku kalla ana ruwa a ƙasa, amma ko kun haura ruwan gaba daya in banda Allah wa zai wannan abu. Shi wannan ruwan karka dauka daga wannan saman da kake gani wa daga ta yake zubowa, a wannan saman da muke gani daban a yanzu a lokacin da ba na damuna ba, idan kuma akwai hadari, wannan hadarin a kusa yake da mu, tsakanin shi da wannan saman da muke gani tafiya ne na ainihin dubban shekaru na miliyoyin kilometers, ina fata an gane. To wannan gajimaren yan uwa masu girma, Allah ya halicce shi ne zamo alama wanda zai sanar da dan adam cewa ruwa na zuwa. Kaga saboda rahman Allah subhanahu wa ta'ala, inda a ce ruwan sama zai sauka ba tare da gajimare ba zai barna, a daidai lokacin da kai wanki ko kika yi wanki aka shanya, ko kuma aka shimfida abinci, ko aka menene aka baza abinci dan a busar da shi, gari ne ko masara ne ko yan kasuwa da ke sayar da kayan abinci, duk dai abin da baya son ruwa, da an ga alamun hadari kaman zai ruwa sai a kwashe, ko ba haka ba? To kaga wannan rahama ce ta Allah subhanahu wataala. Allah zai iya saukar da ruwan ba tare da ya kawo wani alama na gajimare ba, dan yana da iko akan komai. Amma duk da haka, saboda rahama da tausaya wa dan adam da dabbobi ma, akwai dabbobin da ba sa son ruwa, da sun ga hadari za su fara guduwa suna kuya saboda kar wannan ruwan ya dake su. To Allah ce wa zariyat yana rantsuwa da ainihin iskan dake kada gajimare, zarwan take kuma daidaita shi. Falhamilati, Allah yana rantsuwa da girgijin da ke dauke da ruwa, isken da ke kada girgijin daban, girgijin da ke dauke da kuma bututun ruwan daban, ko kuma tankin ruwan daban, wukiran wanda yake mai nauyi. Domin ka kalli garin Gombe kadai, a ce an baka ikon ka jika shi, ruwa lita miliyan nawa zaka yi amfani da shi? Kuma ba zai jiku ba yanda Allah zai jika shi, ko ba haka ba? To ruwan da yake zai iya jika arewacin Najeriya gaba daya, akwai lokacin da aka yi ruwa, in ka buga waya Kano sai a ce maka nan ma an yi ruwa, ko kuma yanzu haka mu ma ana ruwa, ka kira Abuja a ce maka ana ruwa, ka kira Niger a ce maka ana ruwa, ka buga Maiduguri a ce maka an yi ruwa, sai kusan ruwan gaba daya kusan lokaci daya aka yi shi, to lita miliyan nawa aka zubar, ko kuma ka ce lita biliyan nawa aka zubar? To falhamilati, Allah na rantsuwa da giragizai waɗanda suke dauke da ruwa, mukiran wanda yake kuma mai nauyin gaske. Faljariyat, Allah yana rantsuwa da aljariyat, manya-manyan jiragen ruwa waɗanda suke dauke da kaya, kuma suke tafiya a saman ruwa, kuma suke gudu yusran, a sauƙaƙe ba tare da sun samu matsala ba. Allah shike horewa ya hore jirgin ruwa ya dauko kaya ya kuma hau kan ruwan ba tare da ya nitse ba. Idan aka gaya maka kayan da jirgin ruwa ke daukowa kamar irin kago mai dauko shinkafa, sai ka dauka ƙarya ne.
idan kaga trela ta dauko shinkafa ko suga ko masara ko wani abu wannan dai babban mota trela zaka ga ka wannan ta ebo kaya to jirgi wanda yake kago guda daya sai ya dauko sama da trela dubu trela dubu ba yanzu a ce maka ajera trela 100 kawai daga nan za su kai ina sai su yana da yawa to wallahi kayan da jirgi zai sauke ko kuma zai dauko sai ai wajen watanni ana saukewa sai kace wanda gaske kayan nan daga cikin jirgin nan ke fita kuma ina kan ruwa ba tare da ya nitse ba Allah kenan ina fata an gane shine wanda ya yassara jiragen ruwa suke tafiye-tafiye akan ruwa ba tare da kuma sun nitse ba shine faljariyati Allah na rantsuwa da as-sufunu wato manya-manyan jiragen ruwa waɗanda suke tafiya akan ruwa dauke da dubban kaya ko kuma miliyoyin kaya yusran a sauƙaƙe ba tare da sun samu matsala ba fal muqassimati Allah na rantsuwa da mala'iku masu rabon arziki mala'iku waɗanda suke rabon arziki da umarnin Allah shine amran bisa umarni da kaddarawa ubangiji subhanahu wataala mala'ikun da ke rabon arziki ba wasu na ba wanda suka ga dama su hana wanda suka ga dama bane ba amran da umarnin ubangiji suke wane ku bashi wane ku hana shi Allah ne ke sa su wannan abu kar ma ka jahoshi wani mala'ika ka ce ya bai bani ba ina fata an gane da umarnin ubangiji suke komai to shine Allah yake rantsuwa da waɗannan mala'ikun wanda ya sa su aikin rabon arziki rabon ainihin al'amura na rayuwa waɗannan rantsuwa guda biyar da Allah yayi Allah subhanahu wa ta'ala shi yana da iko ya rantse da abin da ya ga dama ina fata an gane Allah yana rantsuwa da abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama kuma ta yadda ya ga dama amma da ni da kai da kowa annabi ya faɗa mana cikin hadisi ingantacce man kana halifan falihalib billahi aw liyasmut duk wanda zai rantsuwa ya rantse da Allah shi kadai tallin tal ina fata an gane ko yin shiru haramun ne ka rantse da mala'ika haramun ne ka rantse da annabi haramun ne ka rantse da makka haramun ne ka rantse da madina haramun ne ka rantse da kabarin iyayenka haramun ne ka rantse da kowa sai da Allah shi kadai ba rantsuwa da mala'ika jibrilu ba rantsuwa da kwaron kwatsa dubu duk ba a rantsuwa da su ko 100 ce ko miliyan ce ba a rantsuwa da ita rantsuwa da Allah kadai yake a cikin alkur'ani mai girma Allah ya yi rantsuwa ne kan ababe guda biyar rak babu na shida Allah ya kai rantsi a alkur'ani mai girma dan ya bada labarin tashin kiyama ko kuma abin da zai afko ranar tashin kiyama wannan shine na farko ina fata an gane rantsuwa ta biyu Allah ya kai rantsi a cikin alkur'ani mai girma ko kuma dan ya bada labarin halittar dan adam ko halin dan adam ko yanda dan adam yake ko mutuncin shi ko rashin mutuncin shi ina fata an gane wannan shine abu na biyu a ina za mu samu wannan cikin surori da yawa daga cikin wattini wa zaitun wa turisinin wa hadhal balad al amin yace laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim Allah yace na rantsuwa da attin shine baure wa zaitun da kuma zaitun wa turisinin Allah na rantsuwa da turisinin dutsen da Allah ya magana da annabi Musa a wurin a kasar Misra wa hadhal balad al amin Allah na rantsuwa da garin Makka sai yace laqad khalaqnal insana haqiqa mun halicci al insanu dan adam mun halicci mutum fi ahsani taqwim cikin tsari mafi kyawun tsari cikin diri mafi kyawun diri yasa dan adam ya fi kowa kyau a cikin halittu a duniya yake kalla to kaga Allah ya yi rantsuwa sai ba da labarin halittar dan adam halittar shi haka yace wal adiyati dhabhan fal muriyati qadhan fal mughirati subhan fa atharna bihi naq'an fawasatna bihi jam'an innal insana li rabbihi lakanud Allah da ya rantsuwa da waɗannan ababe yace innal insana lalle mutum li rabbihi dangane da ubangijin shi lakanudun mai kangarewa ne mai butulci ne mara mutunci ne dangane da ubangijin shi bi ma'ana Allah ya halicci dan adam bisa kyawun halitta, ya bashi ji, ya bashi gani, ya bashi hankali, ya bashi kafafu, ya bashi iskan da ke kadawa yana shaka, ya bashi rayuwa da arziki da lafiya da komai, amma kuma sai yake saba umarnin Ubangiji. Isa li rabbihi lakanudun kenan. To abu na uku, Allah ya kan rantsa cikin Alkur'ani mai girma dan ya tabbatar da shi kadai cancanci abota mishi. Ala ramma wasafati safa
wasafati safa fazzadirati zajra fattariyati dhikra inna ilahakum lawahid.
Bayan Allah ya rantsuwa sai ce inna ilahakum lawahid, lalle abun bautan ku abun bauta ne guda ɗaya, tallin talla wahidun, shi kadai ne babu na biyu, ba shi da kishiya a wurin bauta. Abu na uku, Allah ya kan rantsa cikin Alkur'ani mai girma dan ya tabbatar da gaskiyar Alkur'ani. Ina fata an gane. Dan Allah ya tabbatar da me gaskiyar Alkur'ani, shi yasa ma yake rantsuwa da Alkur'ani din a cikin suratu Dukhan. Allah ce Hamim wal kitabil mubin, za ta zo. Allah ce Hamim wal kitabil mubin, Allah ce ina rantsuwa da littafi mai bayyana gaskiya, al-mubin, mai bayanin gaskiya, filla filla daki daki. Da Allah ya rantsa da Al-Qur'ani din sai kuma ce inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirina, yace lalle mu muka saukar da Al-Qur'ani mai girma, fi lailatin mubarakatin, a cikin wani dare mai albarka, inna kunna munzirina. To abu na biyar, Allah ya kan rantsa idan ya tabbatar da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya ce Yasin wal Qur'an al Hakim innaka laminal mursalina. Ubangiji ya ce ya rantsa da Al-Qur'ani mai girma innaka laminal mursalina, lalle tabbas kai dinnan laminal mursalina, kana daga cikin manzanni. To anan ƴan uwa, na lissafo waɗannan ababe ne, su duk inda Allah ya rantsa bai fita da ɗaya daga cikin waɗannan ababe guda biyar, ko labarin dan Adam, ko kuma Allah shi kadai cancanta abota mishi, ko labarin tashin kiyama, ko labarin Alkur'ani, ko kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. To anan Allah ya rantsa da ababe guda hudu dan ya bada labarin mai, yace wadhariyati zarwan, Allah na rantsuwa da iska wacce take kadawa, wacce take kada abubuwa kai, ko da bishiya kaga suna ta kadawa, ko wata guguwa da za ta taso ta dau wannan abun daga nan ta kai shi nan, duk iskan da ke kadawa a ƙasa ko a sama wacce take tafiyar daga jimare, zarwan tana daidaita shi, Allah ya rantsa da wannan iskan. Falhamilati, sanan giragizan da ke dauke da ruwan sama, wukiran, mai nauyi, ruwan sama mai yawa. Faljariyati, Allah ya rantsa da ainihin manyan manyan jiragen ruwa waɗanda suke tafiya akan ruwa suna gudu, yusran, a sauƙaƙe. Falmuqassimati amran, Allah ya rantsa da mala'ikun da ke rabon arziki bisa umarnin Ubangiji, bisa kaddarawan Allah da ya gama wannan rantsuwan, yace innama tu'aduna la sadiq, innama, lallai abun sani kadai, tu'aduna, abun nan da ake muku alƙawarin shi na tashin kiyama da abun da zai faru a cikin tashin kiyama, la sadiqun, gaske ne ba ƙarya bane ba. Wa innad dina, tabbas sakamakon da zai faru ranar gobe kiyama, dan wuta akai su wuta, yan aljanna akai su aljanna, waɗanda za a ajiye su a ainihin tozon larafi su ɗanyi jira na wani lokaci kafin cikin rahaman Allah su tafi aljanna. Wa inna dina, lalle sakamako, lawaqi'un, shi ma tabbas gaskiya ne sai ya afku, lawaqi'un mai afkuwa ne, babu abin da zai hana shi afkuwa. Waɗannan ababe da Allah ya faɗa innama tu'aduna, abun da ake alƙawarta muku na tashin kiyama, la sadiqun, tabbas gaske ne babu makawa sai ya faru, kar kai ko shakka, kar kai kokonto, ko baka yadda za ta tashi kiyama ba, baka yi saka ce ko ba za ka mutu ba. Ina fata an gane. Shi yasa wani daga cikin magabata ya ce idan har baka so Allah ya kama ka da laifi a kai ka wuta, in kai laifi to kar ka yadda ka mutu, kawai ka buya, kar ma mala'ikan mutuwa ya ganka. Ina fata an gane. Ina za ka buya? Sambisa za ka je? Babu inda za ka je, 'yan sambisa ma suna mutuwa. duk inda ka shiga sai mala'ika ji ya dauko ka. Inda akwai wanda mala'ika ba zai iya daukan shi mutu ba a Najeriya shine General Sani Abacha. Allah ji kanshi da rahama, Allah gafarta mishi, saboda yana cikin fadar shugaban kasa yafi kowa tsaro a Najeriya. Ina fata an gane, babu wanda ya kai fadar shugaban kasa a lokacin Abacha tsaro. Haka mala'ika ya shige zare ran shi ya tafi shi, masu gadin duk suna bacci ne irin su biyu. Ina fata an gane. To balle kai kuma karan kadamiya, wa inna dina tabbas sakamako kuma na wuta da aljanna da tsallake sirai da azaban da za a yi da ni'imar da za a samu, lawaqi'un tabbas shi ma sai ya afku, babu abin da zai hana shi afkuwa. Imam Ali bin Abi Talib, Allah ya kara mishi yarda, daga cikin manyan sahabbai, akwai ruwaya da aka mishi tambaya, wata ran yazo ya haukan minbari a Kufa, Kufa gari na kasan Iraki. Yazo ya haukan minbari, minbari shine kaman wannan abin da ke bayan mun nan, abin da liman ke hawaye hudu ba. Ya hau minbari sai ya ce, la tasaluni an ayatin fi kitabillahi wala an sunnati rasulillahi illa anba'atukum bidhalik. Yace babu wani abu da za ku tambaye ni na ayan alqur'ani ko na sunnan annabi wani hadisi face sai na ba ku labari shi. Kaje waɗanda suka isa kenan, ka bugi kirji ka ce ku tambaye ni duk abin da za ku tambaya na ayan alqur'ani ko ku tambaye duk abin da za ku tambaya na hadisin annabi illa anba'atukum bihi face sai na ba ku labari shi. Faqama ilayhi ibn al-Kawwa, sai wani ya tashi ibn al-Kawwa, faqala sai ya ce, ya amir al-mu'minina, ya kai sarkin mu'minai, ya kai shugaban masu imani, ma ma'ana qawluhu ta'ala, ma ma'ana qawluhu ta'ala, menene ma'anan fadin Allah madaukakin sarki, wadhariyati dharwan, menene ma'anan wannan kalman. Qala sai Imam Ali ya ce, arrihu shine iska wacce take kadawa. Yace falhamilatu wukran, menene ma'anan falhamilatu wukran? Yace as-sahabu, giragizai waɗanda suke dauke da ainihin ruwa. Yace menene ma'anan faljariyatu yusran? Imam Ali yace as-sufunu, shine jiragen ruwa. Falmuqassimati amran, ce menene ma'anan falmuqassimati amran? Qala Imam Ali yace da shi al-mala'ika, mala'iku. To kaga wannan fassara ce mai yanci wacce take da goyen bayan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Sayyid Tantawi, Allah mishi rahama, yace wa rawa misla hadha at-tafsir, an rawaito irin wannan fassara na Imam Ali an Umar ibn al-Khattab, daga Umar dan Khattab, wa an ibn Abbas, daga kuma Abdullah ibn Abbas, Allah ya kara masa yadda. Sai Allah yace, Ubangiji subhanahu wata'ala zai sake wata rantsuwa kuma ta biyu. Yace was-sama'i, ina rantsuwa da sama, wannan saman da kuke gani, zatil hubuk, ma'abuciyar hanyoyi. Wannan ke nuna cewa a cikin sama akwai hanyoyi irin yadda muke da hanyoyi a duniya. Al-hubuk, wato malamai suka ce ainihin idan ka hau jirgin sama, idan aka bi da kai ta wurin da yake da sahara, irin ta cikin kasashen su Libya, irin su Algeria da makamantansu, ko irin su bangarorin Agadez a kasar Niger, idan ka kalli sahara za ka ga wasu hanyoyi haka layi-layi wanda Allah ne kuma kawai ya tsara su ga wanda ya san sahara. To irin waɗannan hanyoyin da ke cikin sahara akwai irinsu a ainihin wannan saman da muke gani. amma ido ba zai kai gare su ba. Ina fata an gane. Yasa Allah ce khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Ubangiji ya halicci sammai, ya halicci waɗannan saman da muke gani bighairi amadin, ba tare da filas ba, ginshikai irin waɗannan waɗanda suka rike rumfan masallacin nan. Tarawnaha balle ma ku gansu. Ko da akwai su ma ba za ku gani ba balle babu. Saboda idon dan adam ba zai kai ya hango ainihin abin da ke wannan saman ba. To Allah na rantsuwa da ainihin sama zatul hubuk, ma'abociyar hanyoyi. Akwai wani tafsiri dangane da al-hubuk da aka ruwaito da wani ma'ana na daban, kaman an ruwaito zatul hubuk cewar ma'abociyar taurari. Ina fata an gane. Akwai wani kuma tafsirin daban na Abdullahi bin Abbas da ya fassara ta da zatul baha'i wal jamali wal husni, sama ma'abociyar kyau. Idan ka kalli wannan saman za ka ga tana da kyan gani. Ko ka fassara ta da sama zatul hubuk, ma'abociyar kyau, ko ka fassara ta da ma'abociyar taurari, akwai ko fassaran zatul zina, ma'abociyar kawa, ma'abociyar ado, wato saman da take cin ado ta kwalliya. Idan aka dauke wuta a lokacin da babu farin wata, idan kana wuri mai duhu, idan ka kalli sama ya kake ganin taurari, za ka so tarwal abun sha'awa. Haka ne ko ba haka ba? To irin wannan taurarin da ma Allah ya halice su ne su zamo ado ga wannan sama. An gane ko? Allah ce yawa sama kawa da ainihin taurari. To Allah ya rantse da sama ma'abociyar hanyoyi, ko kuma ma'abociyar kyawu, ko kuma ma'abociyar taurari, ko ma'abociyar ado, duk wannan yana daukar wannan ma'ana. Allah ne wannan rantsuwa da sama sai ce innakum, lalle ku kafurai, lafi qauli, kuna cikin zance mukhtalif, wanda yake cin karo da juna. Kuna ainihin cikin wani irin magana wanda yake da saba wa juna. Wasun ku sun ce alqur'anin nan ƙarya ne, waɗan su sun ce a manzo Allah ne yake tsara kayan shi, waɗan su ku sun ce a wani ne yake koya mishi, waɗan su sun ce annabin matsafi ne, waɗan su sun ce a ƙwararren mawaki ne, shi yasa ma ya tsara alqur'ani mai girma. To ku dauki magana guda ɗaya mana shine innakum lafi qaulin mukhtalif. Ina fata an gane. Duk Allah musu radda yace ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin linzira man kana hayyan wa hika alqaulu ala alkafirin. Allah ce ba mu sanar da shi waka ba, bai ma dace annabi ya zama mawaki ba, wannan alqur'ani ba wani abu bane face zikiri, wanda yake illa zikrun face zikiri ne, wa qur'an kuma abun karantawa ne mubin, mai ainihin bayyana gaskiya. Linzira man kana hayyan, Allah ya saukar da alqur'ani ne dan ai gargadi ga wanda yake da zuciya rayayya, wa hika alqaulu ala alkafirin, sana azaba kuma ta tabbata ga kafirai. Allah ya ce innakum lafi qaulin, lalle ku kuna cikin zance mukhtalif, wanda yake cin karo da juna, wanda yake sassaba wa juna. Yu'faku anhu, yu'faku anhu man ufik, ana karkatar da, yu'faku ana karkatar da man ufik, duk wanda aka karkatar, anhu gabarin manzon Allah ko kuma gabarin alqur'ani da sababin wannan qaulin mukhtalif din. Shine ma'anan wannan yu'faku anhu man ufik. Yana cikin ayoyin da ke da wahalan fassarawa kamar da malamai suke faɗa. An gane ko? Da Allah ce innakum lalle ku kafurai, lafi qaulin kuna cikin zance mukhtalif, mai cin karo da juna, mai sassaba wa juna. Sai ce yu'faku, ana karkatar da man ufik, duk wanda aka karkatar, anhu gabarin manzon Allah, gabarin alqur'ani, gabarin tafarkin gaskiya, gabarin tafarkin shari'a, da waɗannan maganganun kafirai din na ƙarya. Musamman in ka duba a yau yanda ake attacking musulunci da musulmai, addinin yan ta'adda, addinin da ba son zaman lafiya, addinin kaza, addinin kaza, wanda kuma babu addinin da ke son zaman lafiya kamar musulunci, babu dan ta'addan addini kamar addinin da ke adawa da musulunci. Addini ne na zaman lafiya, wanda ya karantar da zaman lafiya, ya karantar da so da kauna da rahama da jin kai da taimakon juna. sai Allah ce qutilal kharrasun, an tsine wa makaryata. Wasu malamai suka ce wannan ai ma'anar shi addu'a ne, Allah ya tsine wa makaryata, Allah ya kiyaye. To ana Ubangiji ya ce qutilal kharrasuna, al kharrasun ana nufin al kazzabun, makaryata masu kirkiro ƙarya su jingina wa Allah, ko su kirkiro ƙarya su jingina wa Al-Qur'ani, ko su jingina wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. To ire-iren waɗannan kutila an tsine musu albarka. Wasu malamai suka ce kutila shine an halakar da su, bi ma'ana in aka tsine ma'aika halaka, haka ne ko ba haka ba? Kaga duk ma'anan da ɗaya ne. Shi yasa Allah ya ba da labari a cikin Al-Qur'ani mai girma dangane da Yahudawa da Nasara, yace ittakhadhu ahbarahum, aya da yake uqalat al-yahudu uzayrun ibnullah wa qalat an-nasara al-masih ibnullah, yace zalika qawluhum bi afwahihim yudahiruna qawl alladhina kafaru min qabl, ko
wa qalat al-yahudu uzayrun ibnullah wa qalat
Ubangiji ya ce wa qalatil yahudu, yahudawa suka ce uzairu ibnullah, uzairu dan Allah ne. Wa qalatil nasara, su kuma nasara suka ce masihu ibnullah, ai annabi isa dan maryam dan Allah ne. Sai Allah ce zalika qauluhum bi afwahihim, wannan maganganu ne kawai da suke faɗa da bakunansu, amma ba gaskiya bane ba. Ina fata an gane. Sai Allah ya ce yudahiuna qaulal ladina min qabl, suna maimaita qaulal ladina kafaru min qabl, suna kawai maimaita ko dauko maganan kafiran da su gabata ne suna maimaitawa. Allah sai ya ce qatalahumullahu, Allah ya tsine musu albarka, Allah ya la'ance su. To kaga kalman qatala din nan tsinuwa ne, ya zama ko Allah na ba da labari already ya riga ya tsine musu, ko kuma addu'a ne akan Allah ya tsine musu albarka. To anan sai aka ce qutilal kharrasun, Allah an ci makaryata, ko kuma an tsine wa makaryata, ko kuma makaryata sun halaka, ko kuma addu'a ake Allah ya tsine musu albarka. Alladhina hum fi ghabratin, sune waɗanda a cikin jahilcin su sahuna, sun gafala, sun rafkana gaban tafarkin gaskiya. Kalman ghamra shine abin da ke lullube wani abu, ka san shi jahilci yana lullube kwakwalwar mutum ne, ya kuma lullube zuciyar mutum, ya tashirme ya dauka akan daidai yake. Shine alladhina hum fi ghamratin, sune waɗanda bisa ga jahilcin su a cikin jahilcin sahuna, sun rafkana, sun gafala, sun bar tafarkin gaskiya. Yas'aluna, suna tambayar cewa ayyana yawmuddin, wai yaushe ne kan za a tashi kiyama. To in ba jahilci ba, me amfanin wannan magana? Tambaya ce kuma ta izgili. Ina fata an gane, sukan yi wa musulmai izgili, ni kiyaman kun nan ma yaushe za ta tashi ne kan, har yau fa shiru. Kaga wannan jahilci kenan. Kiyama za ta tashi ne a lokacin da Allah ya ga dama. Tunda Allah halicci duniya, ya rubuta wa duniya za ta yi shekara kaza, kuma ko kwana ɗaya ba zai ƙara mata ba. Yas'aluna, suna tambaya, suna cewar ayyana yawmuddini, yaushe ne kan za a tashi kiyama. Yawmahum 'alan nari, Allah sai ba da amsa yace yawmahum, a ran da za a tashi kiyaman, hum, su kafire masu irin wannan tambaya na isgilanci, 'alan nari yuftanuna, za a fitine su, za a jarrabe su a cikin wuta, bi ma'ana za a azabtar da su a cikin wuta. Kalmar alfitan takan zo da ma'anan jarrabawa. Ina fata an gane, fitina a larabci tana ɗaukar ma'anan jarrabawa. Allah ce wana balukum bil khairi wa sharri, yace fitina, wa ilayna turja'un, muna jarraban ku da alkhairi da sharri a matsayin fitina, matsayin jarrabawa. Kaga arziki jarrabawa ne, amma ko fitina ne? Haka ne ko ba haka ba? Haka nan talauci jarrabawa ce ko fitina ce? At the same time, an fahimci wannan abin da kyau? shesa da jarrabawan arziki da jarrabawan talauci wanne fi wa komanda ce gundan arziki aka ce yawa komanda ka kyauta ina fata an gane talauci bala'i ne masifa ne Allah mana tsari da shi an gane ko wani mai baiti yace talauci mutun ne baki mai gizo da toro da menene yawa da kozo da annakiya yace wa in yatar da tsoho in yatar da yaro yana tankwara shi ya manshe shi tsoho da karfin tsiya in yatar da tsoho yana karisa shi ya bushe ya motsa kamar tsarkiya Allah raba mu da shi an gane ko talauci mutun ne baki mai gizo da doro da kozo da annakiya Allah raba mu da shi to talauci masifa ne annabi ya ne mai tsari da talauci ina fata an gane arziki kuma Allah ya baka arzikin da ba zai kautar da kai daga tafarkin Allah ba wani shi kuma arziki sai ne sanadin zuwan sa wuta idan ya arziki sai ya zama mara mutunci ya kifi da haƙin Allah ya ta wulakanta talakawa ya dauka dabaran shi da wayan shi mai bashi arziki ya saba wa Allah ya rashin mutunci ya kiye bi Allah sau da kafa akwai wanda kuma talaucin shi ne alkhairi a wajen shi Allah ya san in ya ba wannan kudi za a yi tsiya da kuke ganin shi a masallacin nan in Allah ya bashi kudi wallahi ba za ku gan shi ba kullu yana sahun gaba da carbi yana ja yana yala difu an gane ko to Allah ya san wannan mutumin ina so ya shiga aljanna in ba haka ne mishi ba zai shiga aljannan nan ba yana samun kudi zai zama wani hamshakin mazinaci hamshakin matsiyaci azzalumi mara mutunci to Allah kuma yana so ka je aljanna sai ya barka da talaucin ka kaga wannan kuma alkhairi ne amma in general ta muke magana talauci ba alkhairi bane ba an fahimci wannan abin da kyau Allah sa mu dace Allah subhanahu wataala yace yawmahum alan nari lalle su kafurai tambayan nan da suke ne isgilanci cewa in shi za ta shi kiyama to waran tashin kiyama yifta nuna Allah zai azabtar da su zai jarrabe su a cikin wuta zuqu fitnatakum za a ce da su ku dandani azabarku alfitna anan bi ma'anar azaba zuqu fitnatakum ku dandani azabarku hadha alladhi kuntum bihi tasta'jilun wannan ita ce azaban da kuke ta gaggauto da ita a gidan duniya ita ce azaban da kuka kasance tasta'jiluna kuna ta cewa ai sauri a kawo azaban mana idan Allah ya isa yayi abu kaza din mana akwai waɗansu fa in ka ji suna wasu kalmomi wallahi za ka yi mamaki akwai wani Stephen Hawking mutumin Ingila ne ya mutu shekara 6 da ya wuce wani masani ne na ilimin ilimin leke-leke na jin ko physics ne kila ko za ku ga hoton shi a social media ko a internet ko da sauran har gidajen TV wani mutum ne ya motsi wanda baya magana ma sai da ainihin computer wani takurarre hakan nan rashin lafiya mai dishi haka za a kan shi ma ya ainihin sunku ya haka to a shekarar 2008 da ilimin shi kai ilimi yace babu Allah yace Allah ƙarya ne babu shi inda shi ya bincike ya gano babu Allah ina fata an gane ya bayyana wa duniya cewa Allah ƙarya ne ya faɗi wannan abun 2008 a 2018 bayan shekara nawa kenan shekara 10 an gane ko a 2008 ya ga wa duniya Allah ƙarya ne babu shi saboda shi ya ci gaba yayi ilimi a 2018 Allah ya kashe shi yace shi ma babu shi an gane ko a 2018 shi kuma ya mutu shine malamai suka ce Stephen Hawking a 2008 yace babu Allah Allah ƙarya ne 2018 Allah ya ce Stephen Hawking kai ma babu kai ma ƙarya ne ba shikenan ba ya koma ga Allah kuma ya je bayani a can malaiku su tambaye shi akwai Allah ko babu a can zai yi bayani to shi yasa duk ci gaba wanda zai halakar da mutum kar Allah ya baka shi to Allah zai ce da su zuqu fitnatakum ku dandane azabarku hadha alladhi kuntum bihi tasta'jilun wannan ita ce azabar da kuka kasance kuna ainihin kokarin cewar a gaggauto da ita a kawo ta sai Allah ya ce
innal muttaqin
kan da fara ban yi sauraron ki dirha ga ne muna so mu tsaya kaman da 55 ne
wa kin da shi harihum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lisaa'i wal mahrum
ubangiji subhanahu wata'ala bisa dabi'a da salon zance irin ta alqur'ani mai girma galibi cikin alqur'ani idan Allah ya bada labarin yan wuta sai kwantar masu imani hankali kuma ya bada labarin yan aljanna Allah sai ya ce innal muttaqina lalle masu imani masu tsoron Allah masu takawa wadanda suka tsare dokokin Allah ina yi bari na bari ranan tashin kiyama fi jannatin suna cikin aljannatai wa uyun da wadansu mare-mare na ruwa da ainihin wasu idanun ruwa al-uyun mare-mare inda ruwa ke bubbugowa bi ma'ana da ran tashin kiyama masu imani waɗanda suka bi Allah sau da kafa suka yi hakuri da jarrabawar rayuwa suka yi hakuri da duk yanayi na kunci da suke ciki suka bautawa Allah suka yi hakuri da zafin rana suka yi azumi suka yi hakuri da sanyi na hunturu suka yi alwala suka yi sallah suka yi hakuri suka bar haramu ko da zuciyarsu na so suka yi hakuri suka hana idon su bacci suka tashi suka yi sallah suka yi hakuri da duk abin da Allah ke so suka aikata suka yi hakuri suka bar abin da Allah baya so suka tsare dokokin shi fi jannatin suna cikin aljannatai wa uyun da kuma mare-mare na ruwa akhidina ma atahu rabbuhum akhidina suna masu karban ma atahum rabbuhum abinda ubangijinsu ya ba su na'ima a gidan aljanna za su karba su more su fantaya su shana a gidan aljanna Allah ya sa mu na ciki wato shana wa fa sai an je gidan aljanna wallahi duniyar nan ba yanda za a yi maka shana an gane komai kudin ka sai ka hadira bakin ciki in za ka yi tafiya a mota ko kai wane ne daga nan zuwa Bauchi sai ka shiga gargada haka ne ko ba haka ba daga nan zuwa Dukku sai ka shiga gargada daga nan zuwa Bajoga sai ka shiga gargada komai kudin ka haka gwamna zai bi haka talaka zai bi ina fata an gane to aljanna babu irin hanyar Bauchi ko hanyar Dukku ko hanyar Bajoga an fanci wannan abin da kyau sannan komai kudin ka wani lokaci sai sauro ya cije ka ba yanda ka iya ka ci a fesa maganin sauro komai kudin ka sai an bata maka rai sai an zage ka sai ka samu kanka cikin kuncin rayuwa kai wani lokaci ma ka rasa me ke damun ka ba wanda ya bata maka rai ka jiran ka yana baci haka ne ko ba haka ba dole komai arzikin ka komai mulkin ka kuma sai kai rashin lafiya ko ciwon kai ko zazzabi ko typhoid ko malaria ko diabetes ko hawan jini Allah ya kiyaye dole sai kai rashin lafiya ka je India ka je Egypt ka je Germany ka je duk inda zaka je da sunan ka baka da lafiya to aljanna babu rashin lafiya kowace iri karama ko babba aljanna ba bakin ciki 24/7 farin ciki ne kawai aljanna aljanna babu sauro wannan zafin ranan bala'in babu shi aljanna sanyin hunturu babu shi aljanna babu en nefa aljanna ina fata an gane in nace babu en nefa ba fa ma'aikatan ba fa yawa en nefa ma'aikata musulmai insha Allah suna aljanna amma su dinga ba mu wuta dan Allah innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahu rabbuhum suna masu karban abinda ubangijinsu ya ba su na ni'ima innahum lalle su sun kasance innahum kanu lalle su sun kasance su yan aljanna qabla zalika kafin wannan rana kafin ranan da suka shiga gidan aljannan muhsinina suna masu kyautata aiki suna da kyakkyawan tauhidi suna da kyakkyawan aqida sun bi Allah sau da kafa ba sa yi wa Allah shirka ba sa zuwa gun bokaye ba sa tsafi ba sa kisan kai ba sa kazafi ba sa yarfe ba sa kage ba sa hasada ba sa bakin ciki muhsinina suna da kyakkyawan tauhidi suna da kyakkyawan zuciya suna da kuma kyautata aiki kyautata aiki ana al-ihsanu shine an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta wa Allah tamkar kana gani shi shi yasa duk lokacin da kake ibada ka kaddara a gaban Allah kake ina fata an gane shi yasa duk wanda kake jin nauyin shi idan yasa ka aiki kuma yana tsaye yana kallon ka ya zaka yi duk basiranka zaka zuba shi a wurin haka ne ko ba haka ba to haka ya kamata ka yi wa Allah duk lokacin da kake sallah duk saurin da kake kai hakuri ka dauka fa Allah yana gani na ina sallan nan kuma na ce dan shi nake kuma lada nake so yi bani to dan me zaman sai irfaki ba yawa sai lada kun sa akwai ta sallah irfaki minti biyu an yi raka'a hudu Allah sauwake to su yan aljanna sun kasance muhsinina suna kyautata aiki aikin farilla da Allah ya dora musu suna yin shi mai kyau haka kuma aiki na nafilfili nan ma suna yi mai kyau
innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maqa'di sidqin inda malikin muqtadir
Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin ƙarshen suratul qamar yace innal muttaqina lallai masu taqawa masu tsoron Allah fi jannatin suna cikin aljannatai wa nahar da kuma ainihin qurama wanda ke gudana cikin aljanna shine tajri min tahtiha al-anharu din kenan sai ce fi maq'adi sidqin za su zauna a wurin zama na gaskiya aljanna wurin zama ne na gaskiya ba na ƙarya ba inda malikin a wurin mamallaki mai cikakken mulki muqtadir mai iko kuma cikakken iko Allah subhanahu wataala kai a ce ma kana kusa da Allah kanshi ba wani abu farin ciki bane ba domin yan aljannan suna can kusa da Allah subhanahu wataala har ma za su ga Allah ma subhanahu wataala me yafi wannan dadi shi yasa malamai suka ce ganin da za a yi wa Allah bayan an shiga aljanna yafi zama aljannan ma dadi a ce yau za a gayyace ku za ku je fadin shugaban kasa ku ga shugaban kasa ya zaka ji naje kun yi shiru ko ba ku san shi ne ya ci da subsidy ko aya guri to saboda haka to a ce misali za a dauke ki za ki je aikin makka kuma bayan aikin makka za a kai ki wurin sarkin makka ya zaki ji yawa ka ganan ka ana so ko eh ba ja gaba bane shi ko Allah sa ja gaba ya ja baya to a wannan gabar ganin Allah subhanahu wataala ita kanta wata ni'ima ce mai zaman kanta tafi zama aljanna dadi to Allah sai ya ci gaba da bada labarin yan aljanna yace kanu sun kasance qalilan min al-layli ma yahjauna ma yahjauna dinnan malamai suka ce ma din masdariya ce ay kanu qalilan min al-layli huju'uhum sun kasance a cikin dare bacci kadan suke yi sauran daren gaba ɗaya ibada suke an fahimci wannan abin da kyau gobin ashari a lokacin sahur kuma yastaghfiruna hum yastaghfirun suna ta istighfari suna ainihin neman yardan Allah subhanahu wataala shi sa al-ahnaf ibn qais wani daga cikin magabata na kwarai kamar da ibn kathir da kawo cikin tafsirin shi kaga anan Allah ya magana yan aljanna sai ce innahum kanu qabla zalika muhsinina tabbasu sun kasance a gidan duniya suna kyautata aiki suna da kyakkyawan tauhidi sun gyara tsakanin su da Allah sun gyara tsakanin su da manzon Allah sun gyara tsakanin su da iyayensu sun gyara tsakanin su da iyalansu ta gyara tsakanin ta da mijinta ya gyara ta gyara tsakanin ta da yayanta da makwabta da dukkanin abokan rayuwa muhsinina din kenan sun kiyaye farilla sun kiyaye nafilfili kanu kuma sun kasance qalilan min al-layli ma yahjauna bacci kadan suke da daddare sannan wabil ashari a lokacin sahur kuma yastaghfiruna suna ta istighfari suna neman gafara wa fi amwalihim haka nan a cikin dukiyansu a cikin arziki da Allah ya basu haqqun akwai wani haƙi na musamman na wajibi da Allah ya wajabta musu suna bayarwa lissaili ga wanda ya tambaya wal mahrum da wanda kuma ya kame baya tambaya kun san mutane sun kaskashi biyu akwai wanda da ya shiga matsala zai tambaya ni fa gaskiya akwai matsala a taimaka ni akwai wanda kuma duk halin da zai shiga zai wahala yayi tambaya to lissaili wanda shi bai da hakuri kenan yana shiga matsala zai ci ya shiga matsala a kawo dauki al mahrum wanda yake kamewa shi kuma bai iya tambaya to su masu wannan arzikin suna kula na wanda yake da ya shiga matsala zai tambaya, in ya tambaya za su bashi. Wanda kuma yake kamewa, su da kansu suna kula su gane wane na da matsala, sai su taimaka mishi. Ina fata an gane wannan duk yana cikin siffar ƴan aljanna. To shine Ahnaf ibn Qais yake cewa wani daga cikin magabata, bari ku ji abin da ya faɗa. Yace ya zauna ya kalli siffofin ƴan aljanna cikin Qur'ani, sune masu kaza, sune masu kaza, sune ma yace kai anya muna cikin su kuwa. Ina fata an gane. Yace anya muna cikin su kuwa. Sai yace ya zauna kuma kalli siffan ƴan wuta, masu shirka, masu zalunci, masu kisan kai, masu rashin mutunci, masu kaza, yace kai nan ma fa bana cikin su. To ya za a yi kenan? Sai ce mu muna tsakiya, za mu shiga aljanna insha Allahu da rahama Ubangiji. In dan ta aikinmu ne, yace ba mu kai mu shiga, ba mu da wannan quality. Ina fata an gane. Idan ka ji tarihin magabata na kwarai, annabawa su kan ma wannan first class ne, ba a maganar su. A ce kawai ka ji tarihin ma tabi'i, atba'u tabi'ina, kai ko a yau ka ji labarin wani mumini mai tsoron Allah, zaka ce kai akwai matsala fa, anya mumuna cikin aljanna nan kuwa. In kuma kaga wani hamshakin azzalumi, ka ce ka gaskiya mu ne yan aljanna. To dama shi mai imani haka ake so, ka zamo tsakanin tsoro da kuma kauna. Idan ka ji yanda wuta take, ka ji tsoron wutan, kuma kaga cewa insha Allahu ba za ka shiga ba. Ina fata an gane. Amma hakan ya sa ka ji tsoro wurin yawan bautawa Allah. Idan ka ji ni'iman da ke cikin aljanna da ababen da Allah ya tana da masu imani, ka kaunaci cewa insha Allahu kuma kana ciki. An fahimci wannan abun da kyau? Wannan shine cikakken imani. To anan da Allah ya ce kanu qalilan minal layli ma yahja'una, na ji gaya muku ma din nan masdariya ce, malamai suna fassara ta da ay kanu qalilan, ko kuma kanu qalilan minal layli huju'uhum, ya kasance lokaci kaɗan suke bacci a cikin dare, bi ma'ana suna yawan ibada kenan. Amma idan ya zanto baka da lokacin bacci da rana, kana tafiya aiki da sassafe, ba za ka dawo sai yamma ko sai dare, kar ka zo ka ce kai ma kanu qalilan minal layli, ka kwana ba kai bacci ba ka kasa zuwa aiki, wannan shi kuma kuskure ne. Ina fata an gane. Duk yanda za a yi da kare zanto, baccinka ya hana ka yin rakatan alfajiri, ya hana ka shafa'i da witiri, ya hana ka babban kuma samun sallar asuba. An gane ko? Amma in kana da rarar lokaci ko raka'a biyu a cikin dare ka samu kayi, yana daga cikin abin da yake siffofin masu imani. Wa min ashari, a lokacin sahur kuma, hum yastaghfiruna, suna yawan istighfari. Wannan ayan akan da zamu tashi gobe insha Allahu, saboda falalar istighfari da maganganun da malamai suka yi akan istighfari, shi zamu karanta gobe, daga nan sai mu ci gaba insha Allahu. Abinda muka faɗa ne dai Allah shi ba mu lada, inda muka yi kuskure kuma ko tuntume harshe Allah ta'ala ya yake mana. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin mana rahama. Kamar da aka sanar jiya, wannan karatu da muke a daidai wannan lokaci ana sashi a gidan rediyon jihar Gombe GMC, a Gombe Media Corporation Radio, karfe 2 bayan sallar azhar, karfe 2 zuwa karfe 3 insha Allah. Din za a saurara daga karfe 2 zuwa karfe 3. Sannan akwai karatunmu kuma da za a sa a GUL FM karfe 8 na safe, shi ma in Allah ya yarda. Karfe 8 na safe da izinin Allah, Allah ta'ala ya amsa mana, Allah ya gafarta mana, Allah ya jikan iyayenmu, Allah ya karɓa mana ibadunmu. Ya Allah, muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau. Ba manna ba wani akwai sanarwa? Okay, lokuta. Okay. Akwai lokutan karatun Malam Albani, gashi minti 2 muke da shi. Bari mu addu'a sai komanda ya sanar. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ainihin mana rahama, Allah ya tausaya mana wannan hali da muke ciki a Najeriya na kuncin rayuwa. Allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen shi. Wannan tsanani da muke ciki na kuncin rayuwa, Allah ta'ala ya tausaya mana. Allah ya kawo mana ƙarshen wannan bala'i da muke ciki na kuncin rayuwa. Allah ka yassare mana, Allah ka yalwata mana, Allah ka buɗo mana kofofin falalanka, Allah ka ainihin yaye mana talauci da damuwa da kuncin rayuwa. Allah ka ba mu zaman lafiya. Ya Allah, insecurity da ake fama da shi musamman arewacin Najeriya, Allah ka kawo mana ƙarshen sa. Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Allahumma ahdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita. وبارك لنا فيما أعطيت وقنا الشر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأنفسنا وسائر المسلمين رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.